أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أولا مسلا تمتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قباء ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى وسعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 105 a cikin karatun wannan littafin ina kwanto ko 105 ko 106 muna 23 ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 27 da 28 ga watan 8 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba muna kan shakhsiyya ta 29 shine Sa'd bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi sati da ya gabata mun yi bayani akan mutuwar shi anan da muka tsaya yau mallam zai ƙara mana bayani akan abin da ya wakana lokacin mutuwar shi shahi na 216 malaike cewa ihtizazul arshi li mautihi gilgizuwa al arshin ubangiji sanadiyyan mutuwar Sa'd bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi malaike cewa ayyu manqabatin a'zam min hadhihi al manqaba wa ayyu wisamin arfa' min hadha al wisam عبد يموت في الأرض يهتز له العرش طربا وفرحا بقدومه ملائكة وتمغنى يكتي وأي منقبة أعظم من هذه المنقبة يكتي وتفضلاتي تكي إرم ونم فضلا وأي وسام أرفع من هذا الوسام كما ونكمبوني يكي إرم ونم كمبوني نا أتي مك عبد يموت في الأرض bawan da zai mutu a saman doren ƙasa ya tazzu lahu al'arshu tarfan al'arshin ubangiji ta gilgiza sanadiyya kurum tana horin ciki idan an ce al-tarf shine al-ihtizazu bil farhi shine duk abin da zai motsa sanadiyya jin dadi da yake yi wa farhan kuma da jin dadi na al'arshin ubangiji dalilin qudumihi saboda ya riske ta wanda yake rayuwa a nan ƙasa sabanin abin da yake rayuwa ko sabanin rayuwa wanda take sama ko mun sani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana lalle ran shahidai ana sanya ta a cikin wani tsuntsu a cikin gidan aljanna tana tashi tana abin da ta ga dama a cikin gidan aljanna tana ci daga dukkan itaciyar da ta ga dama a cikin gidan aljanna shine nan malamin yake bayyana mana dalilin sanadiyyar saduwa da al'arshin ubangiji a ran shi tahiyyata zuwa ga ubangiji ya kasance al'arshin ubangiji tana ta motsa sanadiyar haduwa ko sanadiyar saduwa da wannan rai mai albarka ran Sa'd bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi malan zai kawo bayani yake cewa ikra ka karanta wannan hadisan da wannan asar wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi akan mutuwar Sa'd bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi يجتوى أن جابر قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد قال فجلس على قبره malai yace wannan hadisin daga Jabir da Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi a cikin Musnad insha haka al-Hakim a cikin Mustadrak insha shi ma ya kawo hadisin Imam Zahabi shi ma ya kawo a cikin littafin shi na Asira yake cewa ja'a Jibril ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Jibril ya zo gun manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man hadha al-abd as-salih alladhi mata ya muhammad wa nabawa ni nagari wanda Allah yayi mai cikawa a wannan lokacin dalilin mutuwar shi futihat lahu abwabu as-sama'i an bude dukkan kohohin samai wa taharraka lahu al-arsh kuma al-arshin ubangiji ta motsa fa kharaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama lokacin da jibril ya bayo manzo Allah labarin wani bawa ne yana neman ya san wani bawa ne lokacin nan manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama ya huta yana bibiyar wane ne ya rasul tunda lokacin da ai can baya mun yi bayani lokacin da cuta ta tsananta ga shi sa'd ibn mu'az yana gidan rufaida wata daga cikin wadda likita ce wadda take magance ciwoyika a lokacin nan ɗan uwan shi suka ɗauko shi suka maido shi cikin gari ko suka maido shi kusa da gida kuma a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa aka buga mai khaima a cikin masallacin shi dan yayi jiyya a cikin masallacin shi shine nan yake bayyana mana a wannan riwaya ta Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta daga inda yake dan ya nemi wane ne daga cikin mutane na gari wane ne daga cikin sahabban shi wanda Allah yayi mai cikawa yake cewa fa idza sa'adun sai gashi nan kurum sa'ad ne wanda Allah yayi mai cikawa dalilin mutuwar shi malaika jibril yazo ya bayo manzo Allah labari kuma ya hadi mai lalle an bude samai guda bakwai dalilin mutuwar shi kuma al'arshin ubangiji ta motsa قال سيكتوا فجلس على قبره من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيزمنا أكن قبرن ويزمنا جندن قبرن سعد بن معاذ يرد الله اشتبت أغريش وأنك ميا كومك أرشم بياني ياتري رغتين حديثا قال الإمام الذهبي إمام الذهبي يكتوا وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم tabbas an samu hadisi wanda suke mutawatirai daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake tabbatarwa lalle al-arshin ubangiji ta motsa sanadiyyan mutuwar Sa'd bin Mu'az yake cewa manzo Allah yake cewa innal arsha ihtazza li mauti Sa'd farhan bihi lalle al-arshin ubangiji ta gilgiza dalilin mutuwar Sa'd bin Mu'az ba dan komi ba dan jin dadi da take lalle Sa'd ya koma zuwa ga ubangijin shi وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حلة تعجبوا من حسنها تبس أنسى مدقباك من ذا الله صلى الله عليه وسلم لغة ديسن يوتا الكبة صحابين شسكا يأل أجبي دون الكبة للتائي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم جو سي من ذا الله يكتمسوا المناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه duk irin kyan da kuka ga wannan alkabbar ta yi mini yace to mushwar na Sa'd bin Mu'az a cikin gidan aljanna yayi alkhairi ko yayi kyau game da wannan alkabbar da na sanya kuke gani ta yi mini kyau akwa miye amfanin mushwar shine a goge zuwa a yi goge zuwa ta sami da a cikin aljanna ba a kafi ba a tohi ba a majina sai dai zuwa wannan shine amfanin shi sai to mushwar in Sa'd bin Mu'az yayi wannan riga duk irin kin da kuka ga tayi mini yace to yahi ta alkhairi Allah kai mu lafiya
amin
malai ci gaba da cewa qala az-zahabi rahimahullahu ta'ala imamu az-zahabi yake bayyanawa a cikin siyar din shi wal arshu khalqun lillahi musakharun idha sha'a an yahtazza ihtazza bi mashi'atillahi yake cewa al'arshin ubangiji ɗaya ne daga cikin abin da ubangiji ya halitta kuma mun san irin girma na al'arshin ubangiji akanta ar-rahmanu 'ala al'arshi stawa ubangijin mu mai jin kai ya daidaita akan al'arshin shi ita kuma yanda ake bayyana mana al'arshi a saman kursiyyu take yake cewa misalin aitin yawo sai a kursiyyu fis samawati wal ardh a hada sammai da kasai a jewa su akan kursiyin Ubangiji, yace kaman misalin ka jewa allura ne a cikin sahara, ka ganta baka same ta ba. Haka idan ka dauki al-kursiyin Ubangiji ka jewa ta a cikin al-arshin Ubangiji, to kaman misalin ka dauki tsinke ne ka jewa a cikin sahara baka gan shi ba. Shi ne yake bayyana mana a kursiyin Ubangiji kadai irin wa'inda mala'ikun da suke dauka da suke daukan dawainiyar ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana adadin mala'ikun da suke dauke da al-arshin Ubangiji, haka yake bayyana mana yace tsakankanin kullun shi mala'ikan da yake dauke da al-arshi zawwa ka fada shi tahiyya ce ta shekara dubu nawa? Ha? Dubu 500 ko? Ko dubu 50 ne? 500. To kaga wannan shi yake nuna maka lalle su kuma guda takwas ne wanda suke dauke wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya, wanda suke dauke da al'arshin Ubangiji su ne mala'iku guda takwas. Wannan mala'ikun guda takwas manzo Allah ya ce tsankanin kunnan shi da kafadar shi shekara ta tahiyyar shekara 200,500. To kaga wannan abu ne wanda ko anan duniya aka ce maka kai tahiyyar shekara 200,500 ai ba ka dan bace ba. Wannan shi yake nuna maka irin girman al'arshin Ubangiji. Shi ne nan Imam Zahabi yake cewa al'arshin Ubangiji halitta ce daga cikin halittun Ubangiji, musakharun idha sha'a an yahtazza, Ubangiji zai sakare ta in ya ga dama da ta motsa, wajibinta ta motsa kalkashin yalwa ko kalkashin gorewa ta Ubangiji. Kuma wannan duka duk al'amari na Ubangiji idan ya ga dama akan bayan shi kurmu ayin kuma wajibi ne ayi a lokacin da ya ga dama ayi. Yake cewa waja'ala fihi shu'uran li hubbi sa'adin, kuma Ubangiji ya sanya wa al'arshin shi ya sanya mata wani shu'uri dalilin soyayyar Sa'ad bin Mu'az yarda Allah shi kamata a gare shi. Yake cewa kama ja'ala Allah ta'ala shu'uran fi jabal Uhud yu'adduhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, kama yanda Ubangiji ya sanya wa dutsen Uhud soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da manzon Allah ya hawo dutsen Uhud da shi da Umar da Usman a lokacin da yake cewa a afwan da shi da Usman da Abubakar da Umar yake cewa dutsen Uhud ya girgiza dalilin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzo Allah yake cewa usbut ya Uhud, ka tabbatu ya kai Uhud a samanka annabin Allah ne, kuma da badadin manzo Allah ko as-siddiq shine Abubakar, sannan kuma da shahidi shine wanda zai mutu wa shahada Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi. Shine ne yake bayyana mana, yake cewa kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin Qur'ani, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadida, akan kissa ta Annabi Dawud alayhi salam, yake cewa ya kai wannan dutse kai tasbihi tare da Annabi Dawud, haka tsuntsaye ma ku yi tasbihi tare da Annabi Dawud, wa alanna lahu al-hadid, ko muka gore wa Annabi Dawud karhi, yana juya shi abin da ya ga dama da shi. Yake cewa wa hadha haqqun, kuma wannan gaskiya ne, Ubangiji shine mai al'arshin shi, kuma yana iya sakare mata taji tana san ɗaya daga cikin bayin Allah, kuma ya sakare mata lokacin da wannan bawan ya rasu ta girgiza dalilin soyayyarta ko dalilin jin daɗi da take yi na wannan bawan ya haɗu da ar-rafiqil a'la. Allah ya datar da mu. Yake cewa fi sahih al-bukhari qawlu ibn mas'ud kunna nasma'u tasbih at-ta'am wa huwa yu'kal, mala ya kawo dalili akan dukkan wani abu wanda Ubangiji ya halitta, Ubangiji yana iya yin abin da ya ga dama da shi ya sakare mai duk abin da ya ga dama. Yake cewa kaman misalin abin da yawa tabbatu a hadisin da hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda Imam al-Bukhari ya wutar da shi, yake cewa kunna nasma'u tasbih at-ta'am wa huwa yu'kal, mun kasance muna jin abincin da muke ci yana tasbihi lokacin da muke cin shi, wannan Ubangiji ya sakare musu da su ji haka. Kuma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dauko tsakuwa aka ji ta tana tasbihi, abinci yana tasbihi, haka Ubangiji yake bayyana mana a cikin Al-Qur'ani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, babu wani abu wanda yake halitta ce ta Ubangiji face wannan abin yana yi wa Ubangiji tasbihi sai dai ku ba ku fahimtar lokacin da suke yi musu tasbihi, lokacin da suke yi wa Ubangiji tasbihi. Wannan hali ne na ba wata halitta wanda Ubangiji ya halice ta face tana yi wa Ubangiji tasbihi sai dan adam sai in ga dama da shi da aljanna. malai ci gaba da mana bayani yake cewa yake yace wa hadha babun wasi'un sabiluhu al-iman yace wannan babi ne wanda yake mai yalwa babi ne wanda yake mai girma kurum a matsayinka ne mai imani da Allah da manzon shi kurum kai imani duk abinda ubangiji ya ga dama yana iya sanya shi ya motsa yana iya sanya shi ya tasbihi yana iya sanya shi ya abinda ya ga dama kalkashin gorewar ubangiji wannan shine tsari na shari'a wajibi ne mun kuma a mazhabin mun ahlus sunna wal jamaa mu yi imani da haka ubangiji shine idan idza inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin shi idan ya ga dama yana cewa abin ya kasance sai ya kasance malai ke cewa al mala'ikatu fi janazati sa'adi mala'iku sun sabko dalilin halatta janaiza ta sa'ad bin mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan duka yana nuna maka ga wannan fadala da manqaba ta sa'ad bin mu'az kuma abu ne wanda wani ma yana iya samun irin wannan gatan idan ya tsarkake niyya yayi imani da Allah irin yanda sa'ad suka yi imani da ubangiji suka yi yaqini iya yaqini game da ubangijin su malai yake cewa subhanallahi ma'ala qadar al-islam ma'ala qadar al-insan indama ya'rifu rabbahu yake cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji mi ya kai matsayin dokokuwar mutum kaddara ko girma na mutum lokacin da mutumin nan ya san girman ubangijin shi ya san wane ne ubangijin shi ya san ubangijin shi mi yake iya mi ya san irin gatar da ubangijin shi zai iya mi irin dace da ubangijin shi zai iya datar da shi a wannan rayuwa wato ka wannan yana haduwa ne da sanin ubangiji yaya iya iliminka game da ubangiji yaya iya yaqininka da ubangiji yaya iya imaninka a gun ubangijinka wannan duk shi yake kawo wa bawa dace a rayuwar shi kuma bawa ya samu fadala ya samu daukakuwa a gun ubangijin shi ya samu daukakuwa a gun mala'ikun shi mun sani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa duk lokacin da ubangiji ya so wani ɗaya daga cikin bayin shi a saman duniya yace ubangiji zai kirayi mala'ika jibril zai ce wa mala'ika jibril lalle ina son wani da haka kuma ku so shi mala'ika jibril zai yi shila a saman bakwai hazzawa sama ta farko akan lalle ubangijinku yana son wani lalle wajibinku kuma ku so shi to idan mala'ikun Allah suka soka ubangijinka ya soka dama ya bayyana mana cikin hadisul qudusi idan naso bawana كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها idan naso bawana to zan kasance mai komai ganin shi da yake gani da shi jin shi da yake ji da shi hannayen shi da yake dafa abubuwa da su kawuwan shi da suke yake kai kawo tare da su duk ubangiji zai kasance mai shi da haka kenan ba ka samu bawa ba a cikin wani halin haudai ko hali na bata ko hali wanda na azo a gani zai kasance dukkan al'amuran shi horewa ubangiji zatta hore ne ya kasance duk abin da yake aikatawa ayyuka ne wanda suke na gari haka idan bawa ya san ubangijin shi wannan sani na ubangiji shi zai baka damar ka tsaya tsayin daka akan bautar ubangijinka idan ka tsaya tsayin daka akan bautar ubangijinka ubangijinka zai soka zai yi maka komai a cikin al'amuran kanka Allah ya datar da mu shine nan ba da yake bayyana mana yake cewa ba abin da ya kai mafi kololuwar daukaka ta bawa idan ya san waye ne ubangijin shi yake cewa ma ahlahu wa ma aghlahu kuma sanin ubangiji ba abin da ya kai shi dadi ba abin da ya kai shi tsada da yawa idan ka ga bawa yana ta kai kawo akan abin da ba haka ba mafi yawa zaka same shi rashin sanin ubangiji shi yake kawo mai wannan cikasai amma dai da zaran bawa yana hararo wane ne ubangijin shi yana hararo girman ubangijin shi tabbas zaka samu yana kiyaye abubuwa da yawa kuma duk abin da zai yi shi ne dan Allah kuma duk abin da zai hanu da shi zai yi ne dan Allah yake cewa inna wufudar rahman tatanzalu alayhi inda mautihi lalle baki na ubangiji sun sabka ko tawaga ta ubangiji ta sabka akan wannan bawan Allah lokacin mutuwar shi bale kawo yake cewa Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna. Wannan tawaga ta Ubangiji da zara an ce bawa rai ta zo gargara, rai ta zo ƙarshe, kamar yadda hadisin Abu Huraira yake bayyana mana hadisi dogo wanda Imam al-Bukhari ya kawo yake tabbatar mana, yake cewa lokacin da aka ce bawa rai ta zo gargara, mala'iku suke safkowa. Idan ya kasance mutum nagari ne, tawaga ta Ubangiji, masu hararen kaya, masu hararen huskoki, masu hararen likahoni, suna kamshi, za su safka akan wannan bawa. Manzo Allah yake cewa iya ganin shi, daga nan inda a ce ganinka hatta ke ta zai kai, iya abin da za ka gani na daga wannan tawaga ta Ubangiji. Sun zo ne don su maka albishir. Allah ta khafu wala tahzanu, kadda ku yi bakin ciki kuma kadda ku ji tsoro. Bakin ciki na abin da ka bari a wannan rayuwar taka ta duniya, me ka bari? Kasuwancinka, ɗiyanka, matanka da dukiyarka, kadda ka yi bakin ciki. Ubangiji zai ɗauki waniyarsu. Yake cewa kuma wala takhafu, kadda ku yi kadda ku ji tsoro akan abin da za ku taras a gun Ubangijinku. Ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'ahu kariha Allah liqa'ahu. Duk wanda yake son haduwa da Ubangiji, to tabbas Ubangijin shi yana son haduwa da shi. Kuma duk wanda yake kyamata haduwa da Ubangiji, to tabbas Ubangiji yana kyamatar haduwa da shi. Aisha ta ce waye yake son mutuwa ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama? Aisha ta yi manzo Allah yake ce mata biki ji ba abin da Ubangiji yake bayyanawa ba, alha inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tabbas waliyan Allah babu tsoro a tare da su akan abin da za su tara a gobe kiyama ko bayan daukar rayukansu, haka kuma babu bakin ciki akan abin da suka bari a nan rayuwarsu. Wannan su ne waliyan Allah, allazina amanu wa kanu yattaquna, su ne wanda suka ji suka yi imani da Allah kuma suke da takawa a cikin al'amuransu. Suka san Allah mafi cancanta ko makurata sani. Wannan su ne waliyan Allah, Allah sanya mu daga cikinsu. Ba sabanin ba waɗanda a suke kira a ai waliyan Allah, su ne wanda suke tashi daga nan su yi sallah magariba a wannan masallacin, kuma su ta yi su yi sallar isha'i a haramin. Ai idan ka ɗauka ma ai an riga an ƙare sallar isha'i a haramin. Duk wasa ne da hankali ake yi wa mutane, inda lokacin da tsakanin mu awa biyu su can har sun riga sun yi sallar isha'insu, amma dai za a ce maka ya yi sallar isha'i a nan, ya yi magariba a nan, ya tafi can ya yi sallar isha'i. A wannan duka tatsuniya ce. Waliyan Allah su ne wanda Ubangiji ya bayyana mana a cikin Alƙur'ani, a cikin suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الله لا تردوا يكتوى وهي تتقدم جنازة سعد وتمشي حولها في موكب مهيب يعجز القلم عن وصفه. يكتوى جنائز سعد بن معاذ تاغباته kuma ga tawaga ta mala'iku nan sun sabko suna tahiya a bayan wannan janaiza, a bayan wannan gawa ta Sa'ad bin Mu'az, a mawkif, idan aka ce mawkif tawaga ta abin hawa da wanda suke kafa wanda yake bada kwarcini, saboda sahabban manzon Allah dukkansu sun mutu. Ai can bayan mun karanta lokacin da aka isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutuwar Sa'ad, ya taso yana gaugawa, sahabbai suka biyo bayan shi suna gaugawa, suka kasance wa'ansu daga cikin sahabbai har suke cire takalmansu, wa'ansu rida'insu yake faduwa, suka ce wa manzon Allah wayya akai, yace ku yi gaugawa, mu yi gaugawa, mu isa, mu hamzarta kada mala'iku su safka su wanke su yi wa Sa'ad wankan gawa kamar yanda suka yi wa Hanzala wankan gawa. Ni kokari mu gaggauta dan mu samu ladan shi, saboda yi wa gawa wanka shi ma lada ne mai zaman kanshi, haka yi wa sallah, yi wa gawa sallah shi ma lada ne mai zaman kanshi, haka raka gawa makwantai shi ma lada ne mai zaman kanshi. Kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana, wanda ya halarci sallar gawa yana da khairati guda,
wanda ya raka gawa aka kai ta aka binne ta yana da kiradi guda aka tambaye manzon Allah me yake kiradi yace kamar kwatam kwacin dutsen Uhudu shine za a baka lada sai ya a duk lokacin da ka samu gawa koda ta gaci ba ta gaba cewa kana da damar da zaka sallace ta karaka ta kai kokari kai rubba ma ya kasance addu'ar da zaka yi wa wannan gawar ta samu ceto karkashin addu'ar ka
yace wannan tawaga wadda ta tahi ta kai wannan gawa ta Sa'ad bin Mu'az yace ya'jizu al-qalam an wasfihi yace al-qalamin da zamu yi rubutu baya iya wasafa irin tawagan nan irin jama'a wanda suka huto irin mala'iku wanda suka sabko yanda akai aka kai wannan gawa ya kawo mana hadisi Abdullah bin Umar yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kaza Allah mai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hadha al-abdu as-salih alladhi taharraka lahu al-arsh lalle wannan bawa nagari wanda al-arshin ubangiji ta gilgiza dalilin mutuwar shi wa futihat abwabu as-sama'i kuma aka bude kohohin sammai dalilin mutuwar shi wa shahidahu 70,000 min al-mala'ika yake cewa kuma mala'iku 70,000 suka sabka dalilin jana'izar wannan gawa ta wannan bawa Allah lam yanzilu ila al-ard qabla dhalika wannan 70,000 bas taba sabka ba a saman wannan kasar tamu ko a saman sararin samaniya in ba wannan lokacin mutuwa wannan bawan Allah ba kuma da suka sabka babu labarin sun sake dawowa saman duniya sun yawa ma ya'lamu junudar rabbika illa hu ba wanda ya san iya adadin runduna ta ubangiji in ba shi ba ko ma ka gani lokacin da aka yi yakin Badar dubu nawa dubu uku aka musu dadi da dubu biyar suka sabka dan su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yakin da yake yi yake cewa laqad dhumma dhammatan thumma ufrija anhu yace duk da haka ga mala'iku nan sun sabka ga al'arshin ubangiji ta gilgiza soyayya na sa'ad da take yi ya hadu da ar-rafiq al-a'la yake cewa duk da haka laqad dhumma dhammatan thumma ufrija anhu kabari ya matse sa'ad matsewa sannan ubangiji ya sake yalwata mai matsewar da kabari yake yi wa kowane dan adam shine idan kabari ya maka shakashi ya matse ka wannan hakarkarin ka nan ko wannan ka fadar taka sai ta dawo nan ta nan ka koma ta wannan kuma ba wani wanda zai sha idan aka riga aka sanya shi cikin kabari babu shi kowaye sai yayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa inda wani zai sha da sa'ad ya sha kaleka ka gani 70,000 kana shakka wannan mutumin nan aljanna ne al'arjin ubangiji saboda horin ciki na sa'ad ya dawo ta gilgiza ubangiji yayi dariya dalilin sa'ad ya dawo inda wani zai samu ya sha to wallahi da sa'ad da ya sha amma dai ga shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana laqad dumma dhammatan thumma ufrija kabari sai da ya shake shi ya matse shi sannan aka
iqtarabat salatul asha
daga lokacin nan alhamdulillah akwai ta'liqin da imamu zahabi ya kawo zamu karanta shi malai yace dhammatul qabr matsa ta kabari da yayi wa sa'ad bin mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله من سيره دامن ان الله تبتا غريشي حديث عند امام احمد يوتر رشي في كتاب مسند انشي يجي تيها لو نجا احد من ضمه القبر ده ديا daga cikin dan adam zai sha zai samu tsira daga matsewa ta kabari da yake yi wa dan adam a cikin shi yace la naja minha sa'ad da sa'ad bin mu'az da ya sa da ya sha akan matsewa kabari تعليقين ده امام الذهبي يكاو yake cewa qultu hadhihi dhamma laysat min adhab alqabr fi shay'in yake cewa irin wannan matsa da kabari yake yi wa dan adam idan aka sanya shi cikin shi yake cewa ba ta cikin lissafin azabar kabari wanda bawa zai riska a cikin kabarin shi yake cewa abinda zan mu fahimta bal huwa amrun yajiduhu almu'min kama yajidu ala mafaqdi waladihi wa hamimihi fi dunya yace kurmun wani jin zahi ne wanda mummuni yake ji a gangan cikin shi yace kamar misalin mummuni lokacin da ya rasa ɗaya daga cikin masoyan shi ko ya rasa ɗayan shi ai da kun jin zahi wanda bawa yake ji yace to kwatankwacin shi ne baya daga cikin lissafin azaba kabari wanda mummuni za ya samu. Yake cewa wa kama yajidu min alami min alami maradihi, yake cewa kaman mummuni ne lokacin da yake rashin lahiya zai ji gangan jikin shi baya jin dadi a cikin ta. Yake cewa wa alami khuruji nafsihi, kuma da irin jin zani wanda yake lokacin da ake hutar da ranshi. Ai mun sani iyalo iya jin zani da mummuni yake ji, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana lokacin da aka zo hutar da ranshi. Yake cewa innal mautu la sakarat, lalle mutuwa tana da magaji. Haka hadisin busar kaho lokacin da za a hutar da ran kowa, lokacin da mala'ikan mutuwa yake cewa lokacin da Ubangiji zai umarce shi ya ce mai ya hutar da ranshi, za ya ringa cewa da na san haka hutar da ran mummuni take da wahala, take da zahi. Ya ce wallahi da na sauƙaƙawa mummuni lokacin da nake hutar mai da rai. Yaya ake hutar da ran mummuni? Manzo Allah yake bayyana wa, yake cewa kamar ka hutar da gashi ne a cikin mai. Akwai wata wahala da zai baka lokacin da zaka zare shi. Yace amma dai duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle mutuwa tana da magagi. To shine nan Imam Ibn Kathir a cikin ta'liqin shi yake cewa irin shaƙewa ta kabari da zai yi wa mummuni a cikin kabarin shi lokacin da aka sanya shi, yake cewa ba komai bane ba kamar irin jin zahi da bawa yake ji lokacin da yake cikin rashin lahiya. Wa alamu khuruji nafsihi, kuma da irin jin zahi da yake lokacin da za a hutar da ranshi. Wa alamu su'alihi fi qabrihi, kuma da irin jin zahi lokacin da aka zo ake tambaye shi, ake mai interview wa imtihanihi, da jarrabawa da zai samu a cikin kabarin shi. Abu ne wanda yake mai hurgici, in ba a yi shi ba, bawa ba zai taɓa samun lamani ba, ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba. Shi sanya da yawa daga cikin salaf kamar Abdullahi bin Afwan Amr bin al-As yake ba da wasiya, yake cewa idan kun kai da kun binne ni, ku zamuna akan kabari na, ku yi mini addu'a gwalgwadon yanda za a kawo raƙumi a yanka shi a hede naman shi a rarraba ba don komai ba, saboda a samu shiri lokacin da mala'ikun za su sauko su yi maka tambaya. Yake cewa to kamar irin hurgici da bawa za ya shiga, da raɗaɗi da jin zahi da za ya shiga lokacin da aka zo za a tambaye shi. Kuma wannan ba wani mutum wanda zai sha in ba shahidi ba, lokacin da za a da wanda Allah ya mai tukawa a daren juma'a ko kuma yinin juma'a. Akwai riwayoyi wanda suka zo suka tabbatar wa'annan suna sha daga tambaya ta kabari, haka shahidi ma yana sha idan ya shiga kabarin shi da a zo a yi mai tambaya, wa'annan garanti gare su. Yake cewa wa alamu ta'assurihi bi bukai ahlihi alayhi, da irin jin zahi da bawa yake ji lokacin da ɗan uwan shi suke mai kuka bayan Allah ya amsharance. Wa alamu qiyamihi min qabrihi, kuma da irin jin zahi da bawa za ya samu lokacin da zai huto daga cikin kabarin shi. Wa alamu mawqif, kuma da irin jin zahi da hurgici da bawa za ya samu lokacin da za a tsaya a gaban Ubangiji. Wa haulihi, da irin hurgici al-haul shine al-faz'ul mukhif, shine hurgici mai tsoratarwa wanda bawa za ya shiga lokacin da aka tayar da kiyama ko kuma aka tsaya gaban Ubangiji. Wa alamul wurudi ala an-nar, kuma da irin jin zahi da bawa da za a kwararar da shi a wutar jahannama. Wannan duka wannan baya daga cikin azaba, abubuwa ne wanda ba kowa ba, kai koda mummuni ne da kai abubuwan da baya sha sai yayi sai ya hadu da su. Malaike cewa fa hadhihi al-arajif kulluha, yace irin wannan labarurrukan wanda suke munana, wanda mummuni kake ba mummuni kake ba sai ka hadu da su, yake cewa qad tanadu, takanyu bawa ya same su a rayuwar shi ko lokacin da za a hutar mai da rai, da rayuwar shi ta kwanciya ta kabari, kuma da haka lokacin da ya tashi. Wa ma hiya min azabil qabr, yace amma dai ba ta cikin lissafin azaba ta kabari. Mun tabbatar azaba ta kabari abu ne wanda la mahalata da kwai shi, akwai wanda daga an ce an dauki ransu to sun shiga cikin, ko daga zaran an zo daukar ransu sun hadu da azabar Ubangiji har ila masha Allah. Akwai wanda kuma a lokacin nan zai dan shiga cikin halin haulai, kuma a cikin kabarin ameyalwa ya shiga ya kasance a bude mai dausayi daga cikin dausayin gida aljanna, ya yi ta morewa har zuwa lokacin da za a tayar da ikama, kuma idan an tayar da kiyaman nan za a mai lamarin shiga gida aljanna. Akwai wanda a cikin kabarin za ya sha azabar shi, gobe kiyama Ubangiji ya mai rahama ya kai shi gida aljanna. Akwai wanda he ya ci a nan kuma goben ma ya ci, sannan a mai gafara a kai shi gida aljanna. Akwai wanda ya ci a nan ya ci a can kuma khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma sha rabbuka, Allah ya kiyaye mu. yake cewa wala min azabi jahannam qat, irin wannan wahalhalu da irin wannan zahi da bawa zai ji a gangan jikin shi da irin matsi da kabari zai yi wa bawa, yake cewa bata daga cikin azabar kabari kuma bata daga cikin azabar jahannama. Walakin al-abd at-taqi yurfaqu Allahu bihi fi 'abd fi ba'd dhalika aw kullihi, yake cewa sai dai bawa mai tsoron ubangiji, ubangiji yana mai rifka, yana tausasa mai a cikin waɗansu daga cikin wannan abubuwan da muka zano ko kuma a dukkansu. Sai dai shaka ta kabari wannan la mahalata ko waye sai ya same ta, yace cewa wala rahata lil mu'min duna liqa'i rabbihi, yake cewa bawa ba zai taba samu hutu ba madama bi hadu da ubangijin shi ba. In dai baka hadu da ubangijin ka to kana cikin wahala. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dukkan daga hutuwarka daga cikin ma'aikiyarka kai daga daukan cikin ka har zawwa ranar da zaka mutu a cikin wahala kake, kuma ba za ka taɓa haɗuwa ba, ba za ka taɓa samun hutu ba sai ka mai da ararren gun ubangijinka a lokacin nan za ka wannan. Shi sai ya Bahaushe yake cewa kwanciya hutawa ga wanda ya yi imani da ubangiji, ga wanda ya tsaya ya yi abinda aka zo a yi, abinda ya kawo shi wannan duniya, ya ma kanshi karatun talusu ya yi wa kanshi hisabi ya samu lamari na samun rahamar ubangiji. Amma dai ga wanda bai tsaya ya yi abinda ya kawo shi duniya ba, to wallahi kwanciyar shi ba hutu ba ne ba, saboda da kwai azabar kabari da kwai abin da zai biyo baya bayan kabari. Allah ya kiyaye mu. Shine mallam ya kawo wannan ayoyin dan ya ja kunnan mu. Lalle dukkan wani hutu da bawa za ya samu to idan ya hadu da ubangijin shi a lokacin nan zai samu wannan hutun. Shine yake bayyana mana wa anzirhum yawmal hasrati is qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يكتشوا كجلجاليس يا محمد صلى الله عليه وسلم قوانين إننا دهما إن دبا وزير كتيزة يازا يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لوكاتين دباوا زايا رينغا تيزا يازا رينغا تيوا داما wannan tafarkin wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rike shi shine tafarkina wanda zai muni lamarin shiga gidan aljanna. Daama suwana da suwanan nan wanda muke musu izgili a rayuwar su ta duniya, magansa suna abubuwa na alkhairi muna musu izgili muna cewa shirman banza, busu more rayuwarsu ta duniya ba, da kuruce su suna kaza suna kaza, da sun yi kaza da sun yi kaza da sun more wa rayuwarsu, da amma su ne suka kasance mana abokai a rayuwa ta duniya, da amma mun kasance tare da su, mun shiryi da irin shiryuwar da suka samu da ita, inda suke zuwa suna daukan karatunsu, inda suke zuwa suna sallata sallolinsu, suna kaza ayyuka na alkhairi, da mun biye musu mu ma da mun samu kanmu cikin wannan gatan, da mun samu kanmu cikin rahama ta ubangiji, da mun samu kanmu cikin gidan aljanna. Yake cewa to kamar su galgadi akan wata rana ta nadama, ranar da ubangiji zai kirawo kowa da kowa an shiga gidan aljanna, a kawo kowa da kowa ya zo, ubangiji ya kawo mutuwa ya masallata ga wani ga wani rago, a kawo ragon nan a yanka, ubangiji ya tabbatarwa da yan aljanna ko ya tabbatar mana a cikin gidan aljanna wannan ita ce mutuwa an riga an yanka ta, khuludun fala maut, ku tabbata a cikin gidan aljanna babu mutuwa daga yau, an riga an yanka ta. Bayan haka ubangiji ya yaye hijabin da yake tsakanin mu da shi, mu ganshi kuma ganin shi ya kasance mana yahi abun horin ciki a gare mu da shiga gidan aljanna. A lokacin nan iz qudiya al-amr, an riga an gama komai, ubangiji yayi hijabin ya kashe mutuwa, yayi hijabin mun kasance madagoma a cikin gidan aljanna. A lokacin nan wa'incan za su ringa cewa iz qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, za su ringa sun kasance za a ce musu ai an riga an kare komi, kun kasance a cikin wani hali na rabkanuwa a cikin rayuwarku ta duniya, abinda aka zo da shi, abinda aka umurce ku ku aikata kun ce ba ku yi ba, abinda kuka ga dama muka yi, to yanzu fa ga hada fira'u bayni wa bainakum, mu mun yi can ko kuma kun yi nan. Allah ya kiyaye mu da samun wannan. haka malai ya kawo mana wannan ayar wadda ke cikin suratul ghafir yake cewa wa anzirhum yawmal azifati idil qulub lana hadajir kazimina malil zalimina min hamimin wala shafi'in yuta ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur wallahu yaqdi bil haqq yake cewa ka musu galgadi ka tunatar da su ka hadi musu lalle da kai wata rana yawmal azifa rana ta tashin kiyama wadda take makusanciya kuma ubangiji ya tabbatar mana abin ba a kusa yake ba ba a nesa yake ba to wannan ranar ita ce ranar tashin kiyama wadda take makusanciya izin qulubu ladal hanajir kazimina zakata za su kusanto muqogoro dalilin gurgici dalilin hukumar ubangiji wadda rai wadda ta saba wa ubangiji take gani lalle ta shiga cikin halin haulayi an riga ya an mika mata hannun an riga ya an mika mata littayin ta hannunta da na hagu haka wata ran aka mika mata littayin ta hannunta da wannan ta bayanta to ka gani mutun ya riga ya tabbatar ba wani lamani da zai samu abun ubangiji shine tai idan muka koma cikin haka wa amma man utiya kitaban wara'a zahri fa sawfa yad'u thubura sugun inshiqaq afwan wa amma man utiya kitabahu bi wara'a zahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yaqulu bala inna rabbahu kana bihi basira wanda aka riga aka meka me littayin shi ta bayan shi wannan shine mafi sharrin bawa a lokacin nan zai ringa kiran ya kai tuna ya mutuwa ta na mutu na lalace ubangiji yace wa shiwa kamun a amsharan shi kamun ya iso wannan matsayin ya kasance yana watayawa a cikin illan shi abin da ya ga dama yake yi ya manta ayoyin ubangiji ya manta abin da ya kawo shi wannan rayuwar ta duniya shi kuma wancan wanda da dan dama dama akan wanda za a bashi littafin shi ta bayan shi shine wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu fa qulluhu thumma aljahima sallu yace wa wanda za a bashi littafin shi ta hannun shi da hagu a lokacin nan zai riga cewa ya kai tuna ta amma ba a bani wannan littafin ba ko mun san ba mi zan riska ba a cikin shi ba yake cewa ma agna anni maliya dukiyar da na tara ashe bata mun amfani ba a wannan ranar ba mulkin da na samu jagorancin da na samu mukamin da na samu bai mun amfani ba ni ubangiji zai yi bada umarni ku zo ku fagullu ku jashi ku tattabe shi ku yi majaujawa da shi ku jefa shi wutar jahannama mun kare innahu kana la yu'minu billahi alazim lokacin da ya rayu a nan rayuwar shi ta nan duniya bai yi imani ba da ubangiji madaukaki ba wanda ya dace a yi imani da shi a maida mai al'amari ya maka gata a gobe kiyama kai a nan duniya ya maka gata a gobe kiyaman ya maka gata dukkan wani gata da bawa zai ya samu wallahi yana ta'allake ne da jin tsoron ubangiji in kaga ka samu gata baka bi ubangiji ba wallahi ubangiji narko ne yake maka saboda gobe kiyama azabar taka ta kasance azabar irin su karuna a maida kalayen su Allah ya kiyaye mu shi ne yake bayyana mana lalle idan an bawo bawa littafin shi ubangiji zai ce ikra kitaban kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi ba wani wanda za a yi wa za a ce a'a zo mu zamuna a tattauna yi wa kanka hisabi ya isa ta sanya duk lokacin da bawa zai ringa yi wa kanshi hisabi a rayuwar shi ta nan duniya wallahi zai samu salama a gobe kiyama kamun a bani wancan babban littafin kundin da kowace rai tana hurgici lokacin da za a bata shi kamun a baka kai kokari ka yi wa kanka anan duniya wannan shi zai sanya goben idan an baka ka ji dadin karanta shi a gaban kowa ai shine lokacin da idan aka baka za ka ringa cewa wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni munaqil hisabiya lokacin da aka bayi shi littafin shi na hannun shi da dama lokacin da aka bayi aka baku zai mu ringa cewa ku zo ku karanta wannan littafin nawa
salatul isha
mu ne mu muke ta nesanta in na ganka zan boye in ya gama ta shi zai boye in ya ga dan shi zai boye baya so ya hadu da kowa saboda kan wani ya nemi wani abu a wurin shi amma dai da zarar an meka ne littafin shi na hannun dama ya san alhamdulillah muwa za mu sami hisabi hisabi bi sauki abun ubangiji a lokacin nan zai ringa cewa ko zo ku karanta ku zo ku karanta dan ka tambaye ni lada ai ba wani abu a doka a baka mun sani dai garantin da hidi mun shiga gida aljanna insha Allah babban fata babban guri wanda nake fata kuma nake muku fata shine duk lokacin da muka tsaya a gaban ubangiji ko duk lokacin da aka tayar da al'amarin ya kasance ubangiji ya yi ifran yan ya yahe mana yin hisabi wallahi duk wanda zai tsaya a gaban ubangiji a ce sai an mai hisabi to ya shiga cikin halin haƙuri mu kokari iya kokarin mu iya zagine damtse mu ba da himma akan cikin dai waɗanda aka ce za a sanya su kalkashin ido al'arshi ranar hurgici ranar tashin hankali ranar da za a gabato da rana ko a matso da rana daidai kwalayen mutane zuwa ta cinye mutane mutane suna cikin halin haƙuri mutane suna neman ceto a zo ma a tsaya a yi hisabin kowa ya san matsayin shi a ce mu muna kalkashin ido al'arshi kasan duk wanda Allah ya tarda shi da shiga ido al'arshi kasani ko da an tsaya gaban hisabin dai ba abinda za a tattauna kurin huci insha Allah fatan mu Allah mana gatan shiga kalkashin ido al'arshi an gubu kasance ba cikin 70 ba wanda la yatayyaruna wala yastarquna wa ala rabbihim yatawakkaluna wanda ukashi yana cikin su to mu kasance cikin 70 so 70 wannan grace ce wanda ubangiji yayi wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 70 so 70 miliyan nawa dukkan su wannan za a sa su kalkashi inuwa da shi kashi tsora Allah ka kara takawa ubangiji ya maka wannan ko kuma ka kasance cikin mutane guda 7 wanda ubangiji zai sanya su kalkashi inuwa da shi kaga shi ma wannan dama ce kai koda zuciya ka karata ya da masallaci Allah Allah kake ka zo ka sallaci sallolin da aka shi ma zaka kasance karkarin kai ko gidanka ka tsaya kai adalci a ciki wallahi tallahi ubangiji zai sanya ka karbi kalkashin inuwa al'arshi sakamakon adalcin da kai tsankanin matanka tsankanin diyanka ga dama nan da yawa kuma gashi nan kai kokari ka harbace alqur'ani qur'anin zai zo ya ce ubangiji ba ni cetan shi ko jiha murshi kalkashin inuwa kai idan ka harbace alqur'ani wai ba kai ba hatta da ma'aikanka su ma za su shiga cikin kalkashin inuwa al'arshi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayyana mana hadisi ingantacce ma'aifin wanda ya harbace alqur'ani za a dauko su za a ce ina suke a tsamo su ana cikin halin haƙulain nan a ce ku tahi a sanya musu kambu na sarauta a sa musu riga alkyabba ta sarauta a ce musu ku zamna kalkashin ido al'arshi idan an gama abinda ake manzo Allah ya ja gaba kuma bayan shi ku shiga gida al'arshi ku shiga gida aljanna ma'aifin wanda ya harbace alqur'ani shine Imam Shafi'i yake cewa fa mazannukum bin najli inda jazaihi to shi dan da ya harbace alqur'ani aka yi wa uwayen shi wannan gatar yaya kake tunanin ubangiji zai yi bi alqur'ani zai zo zai ce ubangiji na hana shi yirin shi bai bar shi ya tayi haka ba sai da ya karanta ni a daren shi ya tashi ya karanta ni ubangiji ka bani ceton shi mana ubangiji ya ce tayi nawa ka ceton shi Allah sanya mu daga ciki ko kuma ya kasance mutun ya kama jiki wurin azumi azumi na nafila alal aqal ya kasance kana azumtar 13 14 15 shine daga cikin wasiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abu Huraira yake cewa fadadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiyya akan kadda in yi barci ba sai fati na yi wuturi kuma kadda a duk wata yanzu ya huce face nan azumci kwana 3 daga cikin watan nan shine malaman hadisi suka tabbatar abinda yake nihi shine wa'annan kwanuka ayyamul bid'a kuma wannan kwanuka ne wanda tabbas malamai suke malaman likita sun tabbatar yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke karawa dan adam lahiya a cikin gangajikin shi a duk wata a ce wannan kwana 3 ka ware su kana azumtar wannan kana azumtar su insha Allah ga halada kuma ga ƙarin lafiya to azumi za ya zo za ya ce ubangiji na hana shi ya ci abinci tsawon yinin shi dan haka ubangiji ina nema ka bani ceton shi a bashi ceton shi sanya shi kalkashin inuwa al'arshi idan an tashi shiga gidan aljanna da kai wata kofa wanda ake ce mata rayyan za ya ce to ku ga kuran fa ku wannan sai da su ne abu oho ku ce ku tafi ku shiga ko kofar ku ce insha Allah kai Allah ya Allah kai mu lafiya
Allah kara wani imani wani sai ina tunani sai in ce to hanci za a shiga ta wannan kofa a shiga ta wancan kofa a shiga ta wancan kofa to mun shiga to wa za ni mu sake shiga ta wannan kofa ko kuma ya ne
Allah ya kai mu lafiya Allah ya kara mana imani ya kiyaye imanin sanya mishi ni abinda ubangijin mu zai gamu da rahama ya sanya mu gida a cikin shi ubangiji yake cewa faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda ubangiji ya mai gata da horewar shi ba horewar shi dan adam din ba da karhin ubangiji ba karhin shi ba ya tsaya ya bautatawa ubangiji ya nisanci duk abin da ubangiji ya haramta mai a rayuwar shi ta nan duniya yake kamantawa iya gurgudu yake zawwa da abin da aka umurce shi iya gurgudu ubangijin shi ya tseratar da shi da wutar jahannama ya kai shi gidan aljanna yace to wannan mutumin shi shine wanda ya samu rabo babbar rabo a rayuwar shi san mu koma idan muka shiga cikin alqur'ani zaka gani wani wuri ubangiji yake cewa wa'inda ya musu gata ya sanya shi gidan aljanna zalikal fawzul mubin a wani wuri yace zalikal fawzul azim wani wuri kuma yace zalikal fawzul kabir kowanne malaman tafsiri suka ce idan aka ce maka fawzul mubin shine a maka lamarin shiga gidan aljanna ka samu rabo wanda yake mabayyaki kai koda matsayi na farko aka barka a cikin gidan aljanna wannan rabo ne mabayyaki Allah alhamdulillahi allazi sadaqana wa'dahu wa awrazana al-ard natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'matu al-amilin ka shiga gidan aljanna kai dai baka tsaya ba a tozan arabu ba baka shiga wutar jahannama shi ma wannan rabo ne mabayyaki yace shi kuma al-fawzul azim yace shi shine a kai ka matsayin da ka dace da shi a gidan aljanna wani za a kai shi firdausi kamar yadda ubangiji manzo Allah ya umurce mu idan zan mu roki aljanna mu roki firdausi wani maharadacin alqur'ani ne za a ce mai ikra'awar ta kai karanta kai tan sama kana karantawa kana kai wahai ka kai inda minal jannati wan nas a ce kai wannan ku ajiye shi tan alfirdaus Allah sanya mu na daga cikin su wani ma ta shiga aikata ayyuka na gari matsayin ta ya kai labin na 150 sai a ce to shi yana mataki na dai a ce yu'al wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalin min shay gata da ubangiji yake mana kalkashin adalcin shi idan danka yayi aiki na gari ya kai wani matsayi iya matsayi a cikin gidan aljanna a ce ku hada shi da baban shi wannan me wannan shine adalci na ubangiji matakka ta aikata ayyuka na gari idan ta kai can za a ce kai ku hada su ku kai su can shi san ya wani ɗaya daga cikin malaman mu yake cewa wallahi in dai ka samu dama ka samu bijin tsoron Allah kana kyautata mata zato yace kai kokari ka arme ta ba don komi ba in Allah ya kaddara maka mutuwa wannan mata za ta tsaya tsayin daka akan ta yi maka addu'a kuma dama ana kyautata mata zato idan ta kai wani matsayi a cikin gidan aljanna ko kai ba kai ba shagulgulan rayuwa nema waye duk sun hana ka ita ta kai wani matsayi iya matsayi wannan matan inda ta kata inda ta taka to nan mabban gidan za wata batun zur alhaqna bihim zuriyatu ka gani shi kuma alfawzul kabir shi shine malaman tafsiri suke cewa shi shine ubangiji ya yaye hijabin da yake tsankanin mu maka ubangiji kamar ka ce yanda rana take hudawa muna kallanta haka za mu ga ubangiji kai ka ce wata lokacin da ya take kwanan shi 15 hasken shi ai baya tutar da mu idan muka daga idanuwanmu muna kallon shi to haka ubangiji zai huto mu kalle shi yace wannan shi ne rabo wanda yake babbar rabo insha Allah za mu same shi yanda muke zaton ubangiji yayi mana insha Allah huwa inda zannina yana nan inda muke zaton shi kuma za ya datar da mu Allah kara mana imani da sanya mu samu dace duniyar mu da akhirar mu yake cewa fa nas'alullah yawa mun kare ayat izul qulub lana al-khanajir kazumin malil zalimin min hamim wala shafi'in yuta yace a wannan yinin az-zalimi wanda ya zalunci kanshi ya hada bauta Allah da wani yake yayi abin da aka umarce shi ya zalunci kanshi da kanshi yake cewa min hamimin wala shafi'in yuta bashi da wani masoyi kuma bashi da wani mai ceto wanda zai amsa mai kiran shi ba wani wanda kuka yi abattaka da shi wanda kuka ci duniyar ku tare koda Allah ya nihate shi da shiriya ya shiryu ya kasance daga cikin gidan aljanna kai ka zo ya ka riga ya shi ne kararran shi ya ga ayoyin ubangiji ya tsaya ya tuba ya dawo kan turba ta gaskiya aka wayi gari shi a gidan aljanna kai a wutar jahannama ka ce a wani masoyi na ne mun yi kaza da shi mun yi kaza da shi ya zo ya cece ka har abada ba zai amsa maka kira ba sai ya duk lokacin da bawa ya samu dama ya didita da shi da ubangijin shi to yi kokari ya didita da shi da ubangijin shi wannan shine babban abin da ubangiji yake so game da bawa yahi ma'aihiyanmu jin daɗi ko yahi ma'aihinmu tausayinmu haka lokacin da bawa zai dawo zuwa gare shi ubangijin nan namu yahi horin ciki akan mutumin da ya riga ya hudda kaunar rayuwa kuma sannan ya samu rayuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yace misalin mutumin da ya shiga cikin sahara da guzurin shi da dabbar shi sai ya tsaya karkashin wata itaciya yace bari in huta ka ajima in tashi in yi gaba yace ya kwanta dabbar shi ne ta tahiyyarta ya tashi babu dabbar shi babu guzurin shi a cikin saharar nan me ya kamata ba inda zai ci ba wani gari wanda zai ba wani zango wanda zai ci yayi tunanin zai samu gari in ya taima haltar da kanshi ne zai a lokacin nan kurmi ya koma ya kwanta yana jiran mutuwa yace barci ya sake daukan shi da yayi hulka sai ya ga dabbar shi a daidai kanshi ya kama linzamin ya rike a hannun shi kuma ga guzurin shi a saman dabbar dan jin dadi sai yake cewa Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka yace to ubangiji lokacin da bawa ya tuba zuwa gare shi yace yayi wannan mutumin jin dadi akan tubar bawa da haka tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kutuba zuwa ga Allah ya kuma munai ko kun samu rabo a gurin ubangijinku wala yace fa nas'alullaha ta'ala al'afwa wal lutfa al khafi muna nema a gurin ubangiji ya rangwanta mana kuma ya mana lutfi da lutfin shi yake cewa ma hadhihi al hazzat didda wannan gilgizawar da al'arshin ubangiji tai yace fa sa'adun mimman na'lam annahu min ahli al janna lalle mun sani lalle sa'ad yana ɗaya daga cikin mutane ɗan gidan aljanna wa annahu min arfa'i shuhada'i radiyallahu anhu kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ko waɗanda suka samu babbar shahada a gurin ubangiji an kashe shi a yaƙin Uhud ai mun yi bayani ko ba Uhud ba Khandaq gazwatul ahzab shekara ta biyar da hijira yake cewa ka annaka ya hada tazunnu anna al fa'iza la yanalu hawlun la yanaluhu hawlun fi ad-darain yake cewa kamar ka ce ya kai mai karantawa anna al-fa'iza lalle mai samun rabo la yanaluhu hawlun fi ad-darain kai ka ce wanda ya samu rabo ya samu gidan aljanna ba zai samu hurgici ba a gidaje guda biyu rayuwar shi ta barzakhu da rayuwar shi ta gobe kiyama tabbas kowaye ya samu irin wannan hurgicin sai dai na wani ya samu wasu abubuwa wasu bangare daga cikin abubuwan da wani zai samu wani ya samu dukka wani ya samu rabi wani ya samu wani bangare ka gani kamar matsewa ta kabari wannan daga cikin hurgici ne na kabari Sa'ad ya same shi kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana inda wani zai sha to da Sa'ad ya sha shi ma sai da ya hadu da irin wannan hurgicin shine nan malai yake bayyana mana tabbas ba wani kokonto akan Sa'ad dan aljanna ne kuma ba wani kokonto akan Sa'ad ya samu mutuwar shahada ban ma irin shahadar da Sa'ad ya samu babbar shahada ce yace amma dai duk da haka Sa'ad ya samu hurgici a cikin gidajen shi a cikin gidaje guda biyu ko kuma mutum koda ya samu dacewa ya samu rabo a duniya ya samu rabo ko dan aljanna ne to tabbas yana iya haduwa da hurgici imma a cikin kabarin shi ko a gobe kiyama yace wala ra'un wala alamun babu wani hurgici al-ra'u shi shine tsoro wala alamun ko kuma wani jin zahi radadi wala khawfun ko kuma tsoro idan muka koma akan harshen larabci al-hawl da al-ra'u da al-khawf dukkan su kusan ma'anar su daya a Hausa babu wani lafazi da zan iya fassara su da su abinda ake cewa al-hawf da halshen larabci shine al-hawf al-hawf al-mufzi shine tsoro wanda zai hurgitar da bawa ar-raw shi shine tsoro ba musan ba da Hausa dai wani tsoro ne kamar yanda yahaka da akan kissa annabi ibrahim a cikin hud falamma dhahaba an ibrahim ar-raw wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qawmi lut lokacin da mala'iku suka sabko gidan annabi ibrahim suka zo suka bayyana me inna rusul rabbika lan yasilu ilayka afwan annabi lut ba ibrahim ba yake cewa falamma dhahaba an ibrahim afwan akan da yake sa annabi lut ne lokacin da suka iskal gidan annabi ibrahim yake cewa lokacin da tsoro ya tahi ga annabi ibrahim waja'atu al-bushra al-bushr na zai samu da ishaq ya zo me yace yujadiluna fi qawmi lut annabi lut kada a halakar da su a can ubangiji ya bayyana mana waye ibrahim inna ibrahim al-halimun allahu muniba ibrahim ne hakuri ne kuma allahu muniba to shine nan yake bayyana mana ka gani al'alam shi kuma hadadi wanda bawa zai hadu da shi a gangar jikin shi kuma wala khawfun ko kuma wani tsoro dukkan su kenan a Hausa dai muna iya ce musu tsoro shi ya sanya malai ya kawo su dukkan su mutaradifat in su yake cewa ba wai kace bawa ba zai hadu ba da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba in ma a kabarin shi ko kuma a gobe kiyama sai dai muna nema nas'alullahi assalama Allah ya amintar da mu a kabarin mu ya amintar da mu lokacin da zai tayar da kowa da kowa yake cewa sal rabbikal alafiya abinda ake so game da kai ya kai mummuni kullun ka ringa roƙon ubangiji Allah ya ba ya ƙara lafiya Allah ya ƙara kiyayewa ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin addu'o'in da yake yawaita su Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya wannan manzo Allah yana zamne yana yawaita maimaita wannan addu'a ya Allah ina neman ka mini rangwame ka ƙara mini lafiya a duniya lafiya a rangwame a duniya da rangwame a cikin kabari da lafiya a duniya da lafiya a cikin kabari kuma a gobe kiyama ubangiji ka hada mana dukkan guda biyu Allahumma amin yake cewa wa an yahshuruna fi zumrati sa'ad kuma ubangiji ya tayar da mu a cikin tawaga ta sa'ad bin mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi ai ina tunanin ko duk wanda Allah ya tayar da shi da shi da sa'ad to tabbas bawan Allah nan ya samu dace ya samu rabo kuma ba wani abu da zai iya sanyawa ka tashi tare da sa'ad illa ka ƙara soyayya shi a cikin zuciyarka saboda manzo Allah ya tabbatar mana al-mar'u ma amana habba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so a gobe kiyama in dai ka shaida kana san su zakka kamanta ko zakka siffanti da abinda ayyukan da suka siffanti da shi ubangiji ya musu gata to tabbas ba makawa zakka tashi tare da su Allah ya datar da mu mu tsaya da garin sabbin kasancewar lokaci ya ja abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi Allah ya datar da mu ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya sanya albarka a cikin abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa bayanmu albarka ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi wa'inda suka shiga cikin halin kaka nake yi na abin da yake wa kanuwa a cikin garin nan da sauran garuruwa na ƙasar nan muna fatan ubangiji ya labbafa ubangiji ya awwada wa duk wanda ya samu asara ya datar da shi ya awwada mai da abin da yake alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك